الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 21 من رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم تقولها تاريخ 44 wanda ya yi daidai da 12 ga watan April shekara ta 2023 miladiya. Muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da ya fi shahara da masallacin Malam Bako Allah ya ji kansa. Muna cikin suratul Kahf. Yau za mu tashi aya ta kazaliku.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
نعم. شكرا لنا أخي. أين جنة تمبروي كما قصر. الله يقرأ وما لك لبيبي البركة. Allah ya ƙara mu ibadatin ilimi albarka malam ina da wasu shubuhoji ne akan sallar tarawih da tahajjud shin akwai wata hujja take nuni akan mutum yayi sallar tarawih sa'annan ya fito yayi sallar tahajjud shine tambayar shi na farko to ai wannan matsala din mun dade muna yin bayani akan shi cewa matsala ne wanda malamai suka tattauna akan shi akwai masu ganin cewa za a iya yin sallar tarawih ko kuma sallar tahajjud a yi raka 20 da wani abu 30 da wani abu kaga masu wannan fahimta manyan malamai ne irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ire-irensu a wannan zamanin akwai manyan malamai irin su Al-Allama Ibn Baz da su Ibn Uthaymeen su suna ganin sallar tarawih ba shi da iyaka ana iya yin fiye da haka ana iya yin fiye da ayyukan 11 sannan akwai masu ganin cewa sallar tarawih baya wuce raka 11 idan mutum ya wuce 11 ya wuce gona da iri da abin da ya kama da wannan wannan ma akwai manyan malamai a cikinsa sa'annan a wannan zamanin daga cikin malaman da suke da wannan fahimta akwai Al-Allama Nasiruddin Al-Albani an gane wannan ko to dukansu gaba daya sun tattauna kan wannan matsala kowa ya kawo irin nashi hujjoji kuma mun dade muna yin wannan bayani din an gane ko sai dai hujjar da muke rinjayarwa shine hujjar cewa raka'a 11 ne saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance yana karawa cikin Ramadan ba ko wajen Ramadan akan raka'a 11 an gane wannan ku to wannan hadisi Aisha radiyallahu anha take ba mu labari kai tsaye daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kallon yadda manzon Allah ke yin sallar dare waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma saboda haka ta ba mu labari ga yadda manzon Allah ke sallar dare baya karawa kan raka'a 11 to sai kuma aka samu wasu malamai suke ganin za a iya karawa kan raka'a 11 saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam salatul layl masna masna sallan dare raka'atu biyu sallan dare raka'atu biyu su sana cewa raka'atu biyu tunda ko raka'atu biyu manzon Allah bai iyaka ba to mutum zai ta iya raka'atu biyu iya yanda ya samu ikon yi in ya samu yin raka'a 20 da wani abu ko raka'a 30 da wani abu ko raka'a kaza zai iya yi an gane wannan ko to shi kuma al-Allama Nazimuddin Albani ya ce manzo Allah ya ce salatul layl masna masna amma kuma masna masna din bai da iyaka idan ka ce bai da iyaka to ai manzo Allah Aisha ta ce manzo Allah baya karawa cikin Ramadan ko wani Ramadan akan raka'a 11 to ai wannan masna masna din da sharadin kada ya wuce raka'a 10 sai ayi wuturi raka'a 1 ko kare ya wuce raka'a 8 ayi wuturi raka'a 3 ko kare ya wuce raka'a 6 ayi wuturi raka'a 5 ina fatan gane wannan a takaice kare ya wuce raka'a 11 saboda an ce baya karawa cikin Ramadan ko wani zakar raka'a 11 kuma shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah to ya manzo Allah ke sallah yana yin raka'a 11 ne ina ba san gane wannan to akwai ruwaya da aka samu kuma daga Aisha yana raka'a 13 idan muka duba cikin qiyamu Ramadan na al-Allama Nazimuddin Albani ya bada amsa kan wannan raka'a 13 har da sunna ta Aisha sunnatul isha al-ba'diyya sunnatul isha wanda mutum yana iya yi nan kusa ko kuma can nesa raka'a 13 har da sunna ta isha akwai inda aka ruwaito raka'a 15 har da ainihin raka'atul fajr hadisin bukhari ya nuna wato raka'a 15 da aka ruwaito har da raka'atul fajr kaga ya zama raka'a 15 to wayannan sune iya abin da aka ruwaito dangane da sallar manzon Allah raka'a 11 sai sunna ta isha sannan kuma sai raka'atul fajr raka'atul fajr dama ba sallar dare bane sallah ne alfijir ya riga ya bullo a kan shi ina ba san gani to amma malamai irin su Sheikh Islam irin su Bin Baz su suna ganin cewa tun da an ce salatul layl masna masna to masna masna bai da iyaka to sallah asuba raka'a nawa ne sai to raka'a bai da iyaka an an ce raka'a bai sai abin da aka ce an baka kwaya magani ka ringa shan bibiyu shi ana rufin karin gashin bibiyu har abada aka ce ga paracetamol karin gashin kwaya bibiyu sai shi kenan an gama kawai har abada zan yi ta sha har sai na mutu ka zama ɗan kwaya subhanallah ina fatan gane tunda an ce masna masna za ka tambaya wai masna masna bai da iyaka shi ne Aisha ta ba da amsa ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a baya karawa cikin ramadan ko wani sa akan raka'a 11 na bakan gano wannan sannan kuma masu ganin ana iya karawan sun kawo ainihin asarai daga sahabbai sahabbai sun kara tabi'ai sun kara duk wa'annan asaran malamai sun ba da amsa a kan cewa wannan asarai wanda aka jingina zuwa ga sahabbai ba su inganta ba an gano wannan ku wanda aka jingina sahabbai sun yi fiye da raka'a 11 bai inganta ba misali duk malamai sun tattauna a kansu daga ciki Imam Suyuti ya tattauna a cikin Talwirul Hawali hadisin Tamimu Dari da aka ce yayi raka'a Umar ya umarci Tamimu Dari yayi raka'a 20 da wani abu Imam Suyuti ya nuna abin da ya tabbata shi ne raka'a 11 to kaga wannan kenan to sannan abin da aka ruwaito daga tabi'ai wasu malamai sun ce akwai abin da ya inganta daga tabi'ai sun kara to wannan karawan nasu yana zama hujja shin qaulin tabi'i aw fi'luhu shin hujja ne shi in ya saba ma nassul qur'ani ko ya saba ma sunnar manzon Allah wanda yake sallu kamar ra'aytu muni usalli shi ga yanda yin sallah sai ka samu tarihi yayi wani sallah sabani na manzon Allah ko ba dukkan sahabban suka yi haka ba to ya za a yi sai abin azu ina ba san gane wannan to su da aka a takaice dai wannan matsala ne wanda malamai manya-manya sun tattauna akan shi idan malamai suka tattauna kan babu ijtihadi wannan babu ne na ijtihadi kowane malami ya yi ijtihadin sa an gane wannan ko kai ka duba abin da yafi karfin hujja a wajenka, kada ka bid'anta da ɗaya bangaren. Shi ma ɗaya bangaren ya duba abin da yafi karfin hujja tsakanin shi da Allah, babu san rai, kada ya bid'anta da ɗaya bangaren. Dukkan malaman da suka yi wannan sabani ahlus sunna ne. Ina fatan gane. To sai kuma ga tambaya a nan wajen, idan ka je gari kamar Saudiya ba, an sa kamar Saudiya wanda su ma sun dauki fatawa na Ibn Taymiyyah, fatawa Ibn Baz suna karawa, shin aikin Saudiya ko fatawansu hujja ne? In akwai nassin da ya saba mishi, la, ba hujja ba ne shi. To Saudiya suna yin haka, sai ka je umra ko ka je aikin hajji, ka je umra da Ramadan ana yin sallan tarawih, to kai yanzu ya za ka yi? An gani wasu ƴan uwa sun tattauna ga wannan matsala din, sun je umra, wasu daga cikin ƴan uwa suna ganin su gaskiya ba za su wuce rak'a 11 ba, tunda ba za su wuce rak'a 11 ba, su suna ganin ba za su bi limamin da ke rak'a 20 da wani abu ba. Wasu kuma suna ganin a'a su za su iya bin wancan din, to shi ne suke tambayan yaya mai hukunci. Ka ce ni a yanda na fahimta, tunda matsala ce ta ijtihadi, ko mutum ya je ƙasa mai tsarki, ya je wurin da aiki yana matuƙar lada, ana ninninka aiki sosai na lada a wajen, wanda ba za ka iya samun wannan lada a ko'ina ba sai a wannan wajen. An gane wannan ko? In ka zo ka ce to kai yanzu za ka je ka yi sallah ne a gida, ka yi sallarka a gida raka'a 11, a kowanne suke da wannan fahimta. Mutum kamar malikiya suna ganin ai yin sallar ashan ma a gida ya fi lada, sai dai in kana jin tsoron masallaci zai watsu, in kamar kai limami ne wanda mutane sun tasirantu da kai, wanda in baka yi sallar, in baka yi sallar tare da su masallacin zai watsu, to shi ne aka ce a nan wajen ka tsaya ka yi sallar, su malikiya kenan. Amma mafi yawan malamai suna ganin a'a yin sallar a zamanin sahabbai sun riga sun yi ittifaki cewa yin sallar ashan a masallaci ya fi lada. Ina fatan gane wannan. To saboda haka ka yi sallar a masallaci ya fi ka yi sallar kai kadai. To idan muka dauki cewa yin sallar a masallaci ya fi, to kaga wanda ya yi sallar a Ka'aba, sallar nafila a Ka'aba, ladan da za a bashi ya ninninka kai da kai sallar a gida. An gane? To kaga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, lokacin da Usman bin Affan ya yi sallah, ina ganin Amina ne ko, ya yi sallah raka'a 4 maimakon ya yi kasaru, ya kamata ne fa ya yi kasaru, sai ya zo ya yi sallah raka'a 4, to Abdullahi bin Mas'ud sai ya bi shi sallah, ya bi shi sallah daga gefe kuma bayan an idar da sallah sai ya yi nasiha ga ainihin Usman bin Affan. Sai to me yasa ka bi shi bayan ka san kai kuskure ne? Sai ce al-khilafu sharrun, al-khilafu sharrun, al-khilafu sharrun, sabani sharri ne, kawo sabani sharri ne, sabani sharri ne. Ina fatan gane. Tunda shi Usman ya yi ijtihadi ne, kuma ijtihadi ya yi shi mujtahidi ne, bai yiwuwa mujtahidi ya ciri daga ijtihadin sa zuwa naka, sai dai ya gamsu da kai da hujjojinka. To irin wannan in dai mujtahidai, in dai kowa yana ganin ga dalilai masu ƙarfi, kuma dalilan dukkan malaman sunna sun riƙe wannan dalilan, to babu laifi ni a yanda na fahimta kai za ka iya bin masu wannan sallah, in dai za ka bi su sallah, in za ka bi su sallah to za ka yi raka'a 20 da wani abu kamar yadda suke yi. In ku ka zaɓi ka yi sallah kai kaɗai, kuma ku da kuke matafiya da kuka zo wannan wajen kuna ganin ku za ku yi sallah ashan a can gidajenku, shi kenan. Allahu a'lam. Ina fatan gane. Saboda akwai sahabin da wasu daga cikin sahabbai suka bi shi sallah, an je yaƙi ne, annabi ya sanya shi zama komanda, in za a yi sallah duk sallar da za a yi zai karanta fatiha, sai ya karanta sura, bayan ya karanta fatiha da sura sai kuma ya karanta qul huwallahu, in ya duk raka'a in ya karanta fatiha da sura sai ya karanta qul huwallahu. Shi ne sai sahabbai suka fari suka yi ta bin sallah, da suka bin sallah da aka dawo gida sai suka gaya wa manzon Allah suka kai karan shugabansu ga yanda yake yi, su gaskiya sun bi shi ne kawai don kada samu rabuwa ko wani abin da ya kama da wani. An gane ne, kaga su ga fahimtar su, shi limami ga fahimtar shi, amma kuma sai suka bi limamin, ina fatan gani kamar yanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace in kaje masallaci ba ka yi istiraha sai kaga liman nayi to kai ma kai in kaje masallaci kaga liman baya istiraha kai kuma kana yi ka aje naka istiraha kai bi kabi liman wannan shine fahimtar Ibn Taymiyyah ina fatan gani haka wannan shine ma fahimtar Nasiruddin Al-Albani kamar yanda na gani a cikin silsila as-sahiha nashi Allahu a'lam to kada ni a fahimta na shawara da nake ba wannan bayan Allah gara su sallah a Ka'aba su bi sallah an gane ku saboda duk matsalar gaba daya da masu cewa raka 11 da wadancan duk sun dogara da nassi ne wajen fassara nassin ne aka bambanta wajen fassara nassin aka bambanta duk da wannan sai ka cewa wannan yafi karfin hujja to tunda babu ne na ijtihadi to ina ganin babu laifi ka bi shi sallah an gano wani kabir sallah a ibiyar da sallah sun zaka bi su Allahu a'lam to sai cewa idan mutum yayi sallar tarawih zai je kuma ya sallar tahajjud shine tambayar da shi mai tambaya yayi kun ba na manta ba tunda yace yana da shubuhoyi ko in yayi sallar tarawih zai je kuma ya sallar tahajjud to gaskiya a zamanin manzon Allah ne da zahiri manzon Allah baya wuce raka 11 idan ka yi sallar tarawih an gane dama ana so ne in ma kai sallah a farkon dare ko kai sallah a can cikin dare amma sallah a can cikin dare ya fi lada in ma kai sallah a farkon dare ko kai sallah a can cikin dare ko wanne kai yayi an gane wannan in mutum ya zaɓi ya yi farkon dare da zarar an idar da sallar asham an gane ko wannan sallar ashar din da kai daidai ne da kai sallar qiyamul layl daidai ne da kai tahajjud haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam an gane in har ka tsaya an yi sallar ashar da kai zaka samu ladan wanda yayi tahajjud zaka samu ladan wanda yayi qiyamul layl dan annabi ya ce kutiba lahu qiyamul layl za a rubuta mai ladan wanda yayi qiyamul layl na fata gane wannan saka malamai ban saban banta tsakanin tarawi da tahajjud an gani shi yasa an kunje Saudiya ma za ku ga cewa su gaba ɗaya rakawocin gaba ɗaya suna yi ne lokaci ɗaya in an zo kawai bayan sallar isha'i kawai an zo aka idan da sallar isha'i za a yi sallar ne duka su ba su ɗauka tarawi daban ainihin tahajjud daban ba duk ɗaya ne takatun da dai Aisha ta gaya mana ba a ƙara wa kan raka'a 11 in ka yi sallah raka'a 11 a farkon dare ya wadatar in ko baka so ka yi farkon dare to ba za ka yi tarawih tare da liman sai ka je can cikin dare da suke yin tahajjud masu yin tahajjud sai ka je ka yi raka'a 11 tare da su ina ba ta gane wannan to wannan shine abin da yake ya fi inganci ga zahiri yanda nasi ya yi nuni Allahu a'lam shin yaya azumin jami'i da hadisin manzon Allah ya za mu yi jam'i da hadisin manzon Allah wanda yake nuni akan duk wanda ya tsaya da limami har ya idar da sallar tarawih kamar ya yi tsayuwar dare ne gaba daya da hadisin wutiri a cikin dare saboda wasu limaman ba sa yin wutiri bayan sun gama tarawih akwai limaman da ba sa yin wutiri bayan sun gama tarawih na jirba su da yawa dama a yi wutiri dama in ka ga mutum ya yi sallah raka'a 13 ya yi wutiri in yayi raka'a 11 yayi wutiri ko wanda da mutum yayi wutiri zai yi wace liman yayi raka'a 8 kawai sai ce can cikin dare zai yi raka'a 3 eh sai bi goma sai a ce aje yayi wutiri to wai ba su wannan dama shi dai manzo Allah gaba ɗaya yake yi wai ce a rarraba ɗin kaga wannan rarrabawa yana buƙatar dalili gaskiya eh to shi yana cikin shubhan da yake ciki kenan wasu na bambanta tarawih da tahajjud to gaskiya ba su da bambanci akwai wani fatawa na Uthaymeen wanda yake ba bambanci tsakanin su biyun gaba daya Allahu a'lam assalamu alaikum kuma wani yanka ba na'am to assalamu alaikum Allah ya kara malan daraja malam menene hukuncin mutumin da ya dau azumi sai yayi mafarki yana kwanciya da wata bayan ya farka sai ya ga ya fitar da muni ya azuminsa na gudu wannan tambaya yana da muhimmanci idan mutum har ya kwanta ya kwanta sai ji yayi mabanci in ma yana alaka da iyalinsa ko yana alaka da wata mace wacce bata halarta ba to a cikin wannan bacci sai ga ya fitar da ruwa to wannan ruwa da ya fitar bai karya masa azumi ba tunda a lokacin da wannan ruwa ya fito yana cikin bacci kuma mai bacci ba shi da hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam rufi alqalam an salat an dauki alqalami daga mutane uku daga ciki akwai annabi hatta ya sai kiza mai bacci har sai ya farka a lokacin da yayi wannan bacci shi ba mukallaf bane har sai ya farka saboda haka anan wajen azumin sa nan amma kuma wankan janaba ya hau kansa dole ne sai yayi wankan janaba kuma wani gashi ne shi ma duk kan farko sai malam menene sai hancin cewa wai idan mutum yayi isha'i tare da liman kuma yayi tarawih har aka idar za a bashi lajan wanda yake kiyamul layl ko da bai samu ya tashi yayi tahajjud cikin dare ba dan riga mun gama amsa wannan ko eh wannan takar da kaman mai maimaitawa ne ga wannan tambaya dan Allah malam muna yin tahajjud sai wani malami sai wani mai tafsiri yake ce mana ai an shafe sallan tahajjud to ba wai gaba dai an shafe sallan tahajjud to kaga da kun zo da kun tabbe shi akar maka lawo a ina zamu samu malaman tafsiri wanda fannin su ne suka ce an share ko wanda malamin fiqhu ne yake an share shi an gani duk hujjar da muka bashi akan annabi ya fito yayi sallah sahabbai suka bi shi daga karshe annabi bai fito ba kuma yace wa sahabbansa domin kar a wajabta musu sallar ne an gani sai malamin yace wai akan sallan tarawih ne ba tahajjud ba wai akan sallan tarawih ne ba tahajjud wai ga mishi haka an gani ko menene bambanci tsakanin sallan tarawih da tahajjud in dai da azumin ramadan ne ba bambanci an gani dama an ce manzo Allah min kulli in ma kana magana wutri ne min kulli layli kar autara rasulullah ko wanda dare manzo Allah yana wutri manzo Allah yana yi farkon dare yana yi tsakiyar dare yana yi karshen dare sannan da ramadan Umar ya ce ni'matul bid'a hazi wallati tanamuna alaiha khairu min allati taqumuna fiha an gani yace da Umar yazo ya ga ana yin sallar asham yake cewa wannan da kuka yi bacci a gare ta yafi alkhairi gare ku fiye da wanda kuka yi qiyamul layli a gare shi aka ce wa kanu yaqumuna awwala ya kasance suna qiyamul layli awwalan layli awwalan hukum suna kiyamun dare farkon dare ya kasance suna kiyamun suna yin sallar farkon dare ne sai ce da ma kun kashi can cikin dare ya bulada wanda kuke yin bacci a gare shi ya fi alkhairi fiye da wanda kuke kiyamun dare a gare shi an gane to akwai tattaunawa dangane da wannan amma dai kun fahimci dai duk dai ne su suna yin sallar farkon dare sai su yi bacci a gare su ba sai sun tashi sun yi mai ba sun yi sallah can cikin dare ba sai kuma yace wallati taqumuna fiha ashe dukan gaba ɗaya qiyamul layl dukan gaba ɗaya tarawih ne dukan gaba ɗaya tahajjud ne an gane wannan ko to sai ka wane ne yace an shafe shi kaga wannan malami da kun tambaye shi bai ma dace ku kawo tambayar nan wajen ba ba ne ya kamata ku tambaya ba shi malamin da yace an shafe ya kamata ku ce to akramaka Allah asali dai ba a cewa an shafe nafsi sai an samu tarihi ko sai an samu dalili mai karfi na shafewan asali nafsi yana nan yana aiki wannan magana an shafe gaskiya muna buƙatar dalili an gani a sai malamin ya ce wai akan sallar tarawih ne ba tahajjud ba sannan kuma ya ce mana ai annabi rakawi 11 yake yi baya ƙarawa to ai wannan shine muamkaci rakawa 11 kai ba ƙarawa amma in ma mutum yayi a farkon dare ne ko yayi abi eh shi matsala shi mai tambaya farkon dare shi yana ganin zai yi tarawih can cikin dare kuma sai yayi mai tahajjud a bayin sai shi bai san cewa dai bane an gane ko a maganar da malami yace annabi baya karawa gaskiya ne a cikin azumi ko a wajen azumi baya karawa a cikin azumi ko a wajen azumi kamar yadda hadisin nana Aisha ya nuna malam dan Allah akwai hujja da za a bamu akan yin sallar tahajjud ko dai ko dai dan Allah yin tahajjud din bid'a ne ina ba ta gane wannan na ganin mun dai kama amsa wannan abu yawa hada shi guda biyu shine malamai suka tattauna akan shi kuma hadawa din za a hada din wato su masu ganin za a iya raka'a 11 sannan kuma a ƙara yin wani raka'a 11 shine matsala amma masu ganin raka'a 20 da wani abu raka'a 30 da wani abu suna da malaman da ke da wannan fatawa din kace Ibn Taymiyyah yana bada wannan fatawa da wasu malamai malaman Saudiya ma wannan shine fatawar su an gane amma matsala ce ijtihadiyya amma abin da ya gurin jayi da muka gani gurgurdan hujjoji shine fatawar raka'a 11 kaga in mutum ya zabi yayi a farkon dare to shikenan kun kuma karshen dare yayi kada dai ya hada guda biyu ina ganin shi ko shikenan zan fara wa alaikum assalam kasa da 11 wa mutum yayi raka'a 5 ko yayi sala in dai mutum yana so kuma ce gaba zai yi wannan zai yi wuturi raka'a yi wuturi raka'a 1 in ya ga ya kashi zai yi wuturi raka'a 1 ko yayi raka'a 2 ko yayi raka'a 5 gurgurdan dai kamar yadda hadisin Abu Ayyub al-Ansari yayi nuni man ahabba an yutira bi wahida falyafal ومن أحب أن يُتِرَ في ثلاثة فليفعل ومن أراد هذا فدعا وقتورا ذاتا عن ذلك انت مثل يقع ياك في كوش في شبري يتوقع فرق ذات سورة كما مؤاوية وترانا كوي تشكين داري يزو يركا خيا ونينا كلنش لكي كلونا مالا من يقع ونسابا عدين سيجي سامة عبد الله بن عباس سيجي نجوانا مالا من يقع ونسابا عدين ركا عدي كوي لكي كي كاسم كواي وانا لكي والذي نفسي بيدي إنه لفكيه ce wallahi wannan bawo Allah kuma sanin fikihure sosai ba babban malami ne an gani yayi aiki ne da hadisin manzo Allah in an ce wuturi ai wuturi na farawa da guda ɗaya ne an gani ku Allahu ta'ala to a jiya mun fara yin bayani sai lokaci yayi halinsa inda muka yi bayani dangane da inda zurtar laini ya kama hanya sai da ya kai inda rana ke faduwa sai samu rana yana faduwa ne yana tumfaran wani katar raji ko wani marmaro wanda yake bai bakar kasa sai samu mutane a wajen sai suka ce ya kai zarkar ne ni in ma kai azaba sai Allah ya ce ya kai zarkar ne ni in ma kai azaba ga waɗannan mutanen din sun yi imani in ma ka bi su da lalama a hankali har su musulunta an gano wannan ku shine aka ce amma waɗanda suka yi imani amma wanda ya zalunci sai zurɓar ne yake cewa kai shi wanda ya zalunci da sannan za mu yi masa azaba sa'annan a mayar da shi zuwa ga ubangijinsa ya ƙara masa wani azaba mai muni amma wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau falahu jaza'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau yana da sakamako mai kyau to wannan wajen falahu jaza'anil husna shine nace zamu tattauna akan shi falahu jaza'anil husna an gane ku wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'anil husna me bako a ce falahu jaza'unil husna jaza'un daga ce falahu jaza'anil husna to yaya za a yi a fassara wannan yaya za a yi a fassara falahu jaza'anil husna din nan shine malamai suka ce amma cewa da aka yi malaman tafsiri kamar Imam Tabari da sauran malamai har Imam Qurtubi ma ya tattauna kan wannan al'amari wannan falahu jaza'anil husna din yana da fuska guda biyu ɗaya daga cikin su da tanwini ma'al fathi akwai qira'a bi tanwin ma'al fathi shine kamar wannan falahu jaza'anil husna to idan muka dauki wannan mai tanwini tare da fataha to yanda za a fassara shi ne a wa amma man amana wa amila salihan falahul husna jaza'an falahul husna jaza'an amma wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau yana da aljanna a matsayin sakamako al husna nan waje shi ne aljanna lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki suna da mafi kyawun sakamako shine aljanna da kuma ƙari har da ƙari idan mutane suka kyautata ayyukansu suna da mafi kyawun sakamako shine aljanna. An gane wannan ko? Da kuma kari shine ganin Allah gobe kiyama. Kamar yadda aka samu asarai da yawa daga kusan asarai mutawatirai daga salaf sun fassara wannan al-ziyada din nan da an-nazaru ila wajhihil karim, kallo zuwa ga fuskar Allah mai daraja, cewa bayan aljanna babu abin da ya kai ganin Allah kaji. An gane wannan ko? To saboda haka nan wajen wa amma man amana wa amila salihan falahul husna jaza'an, kaga wannan lahu din nan ya zama khabar muqaddam, khabarun muqaddamun, wannan jaro majrur din nan khabarun muqaddam, sannan al husna mubtada muakkar marfu'un bi jamma al muqaddara ala al alif mana min zuhuri al ta'azzur. An gane al husna lahu jaza'an. An gane sai zama to fi hali kaunihi jaza'an, wato aljanna ya tabbata gare shi halin kasancewar aljanna sakamako. Wannan kenan an mai nasaba ala annahu hal ko kuma falahul husna falahul janna jaza'an, ai ya samu aljanna wato ya zan sakamako a wajen sakamako. In an ce a wajen sakamako ya zama an mai nasaba akan tamyiz, wannan shine qira'an haf, qira'an haf shi ke da fatara. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, an gane sakamakon aikin sa aljanna. An gane ku daga cikin wayannan kafiran. To idan an karanta shi da rufa ba, wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'ul husna, jaza'ul husna wani kira ne wannan, kira na nafi ko kira ne na warshi ko? Falahu jaza'ul husna, haka ne ko? Shi ne kira warshi, falahu jaza'ul husna, babu tanwini jaza'ul husna. To anan wajen ya irabu ce ne falahu jaza'ul husna. In an karanta shi da rufa, an yi rufa ga jaza, aka yi izafa shi zuwa ga al-husna, al-husna ya zama mudafu ilayhi. To an karanta shi haka, to yana da fuska guda biyu a wajen malamai na tafsiri, suka ce ɗaya daga cikin su a sanya wannan al-husna ya zama shi ne ana nufi da shi imani da aiki mai kyau. An gane wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'ul husna, yana da sakamakon imanihi walahu jaza'u imanihi wa a'malihi as-saliha. An gane falahu jaza'u imanihi wa a'malihi as-saliha, yana da sakamakon imaninsa da kuma ayyukansa masu kyau. Duk wanda ya yi imani ya aiki mai kyau, yana da sakamakon imaninsa da aikinsa mai kyau. Tunda an ce amana wa amila salihan, ashe yana da sakamakon al-husna, sakamakon kyautatawa wanda ya yi dinnan, hal jaza'u ihsan illa al-ihsan, tunda ya kyautata shi ma za a kyautata masa. Innal ladhina sabaqa lahum minnal husna ulaika anha muqadun wa sanaqulu lahum min amrina yusra. Wannan shine fasara farko a dauka, yana da sakamakon imani shi da aikin shi da kyau. Sannan kuma fa amma sannan magana akan sharɗin da aka ce din nan, aw amma man amana wa amila salihan falahu jaza'ul husna, shi kuma wannan jaza'ul husna zai iya zama yana da sakamakon aljanna, sakamakon aljanna, an yi izafin jaza'u zuwa ga aljanna, yana da sakamakon aljanna kai tsaye, al-husna anan ya zama aljanna. An gane wannan ko? To sannan akwai wata qira'a wanda malamai sun yi magana kan shi ma, shi ne qira'an wannan akwai qira'an da ya zo da tanwini, shi ne qira'an Ibn Abi Ishaq. Ibn Adiyya ya ambace shi a cikin Al-Muharrar Al-Wajiz da Abu Hayyan a cikin Al-Bahar Al-Muhit, cewa falahu jaza'unil husna, jaza'un al-husna, jaza'unil husna. An gane to shi wannan shi ba fuskar shi daban, ai wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'un, yana da sakamako. To wannan sakamakon kamar an fassara shi ne kamar fadal ne, falaku jazaa'un kamar ce falakul husna yana da aljanna kawai falakul husna yana da aljanna falakul jazaa yana da sakamako menene wannan sakamako kace falakul husna ya zama to badal an gane ko ko kuma ya zama to tarjuma kamar tafsir wannan shine akwai kuma su kirawo inda kuma an bata ba dai waɗannan sun ka shahara Allahu a'lam to a magana wannan ko to kaga a cikin karatun zamu fahimci cewa kamar yadda nace shugaba in yana so ya samu nasara a cikin shugabancin sa sai ya hada abubuwa guda biyu sai ya hada tsakanin jarumta da hikima jarumta da kyautatawa ya zama jarumi kar ya kuskure ya bar azzalimi ya yi zalunci ba tare da an hukunta shi ba idan ana hukunta masu laifi za su ji tsoron aikata laifin sa'annan kuma idan mutane suna kyautatawa lallai kada ya kasa a gwiwa ya kyautata musu saboda kyautatawa wannan yana sanya mutane su ƙara dagewa su ƙara yin wannan aiki an gano wannan ko idan ma'aikaci yana aiki tukuru a ƙara mishi girma kuma wannan promotion din a biya shi albashin wannan promotion din in akwai wani alawar ma da za a ƙara mai na kyautatawa a ƙara mai don a ƙarfafa shi sauran mutane su ga an ƙara mu wane ainihin sakamakon an ƙara mishi ne albashi da alawar sakamakon ƙoƙarin shi duk da kai kana da digiri shi ma yana da digiri shi yana karɓan 70,000 kana karɓan 50,000 dole ka tambayi kanka me ya sanya tare muka fara aiki amma shi yana karɓan 70 kana karɓan 50 a shi yana da ƙoƙari fiye da kai ne yana da jajircewa fiye da kai sai aka saka maka da ana yin haka da al'umma sun ci gaba an gane ku duk sanda mutum ya yi laifi kada a hukunta wasu a kyale wasu sa'annan kuma duk sanda wani ya dage da aiki a saka masa kare ya zama to wannan kasalalle ne wannan kuma yana da umarci da jajircewa albashin digiri daya kuskure ne wannan an gane ku to nan sai ce summa adba a sababa sa'annan kuma sai ya kara bin wani sababi ya kama hanya kuma mun riga mun yi bayani cewa zurɗar naini Allah ya riga ya sauke masa tafiye-tafiye an gane Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa an gane ku mun sauke mai ainihin mulki na ƙasa ko mun ba shi sababi na kowane abu duk abin da yake buƙata Allah yana sauke mai samun wannan abubuwa saboda zurfin iliminsa da kuma jajircewarsa summa adba sababa sannan sai kama hanya an gane bayan ya rabu da waɗancan mutanen da ya same su a can inda rana ke faduwa ko to amma dai Qur'ani bai gaya mana ba me ya aikata gare su shin ya bincika ya gan su masu imani ne kaga in ya ga masu imani ne ya ce zai musu sakamako mai kyau shin ya bincika din Qur'ani bai faɗa ba shin waɗanda kuma suka yi masu laifi wanda suka ƙi musulunta masu barna yaye da su shin waɗannan masu barna ya musu azaba kamar yadda ya faɗa Qur'ani bai faɗa ba amma dai Allah ya riga ya gaya muku wane ne zurkar naini ko ya ce mutum ne mai imani mutum ne mai aikata ayyuka masu kyau mutum ne mai jajircewa kuna ganin yadda Allah ya yayyade shi din nan kuna ganin zai kyale masu laifi sun yi laifi sun ƙi musulunta suna yin ta'addanci a doron ƙasa ya kyale su bayan ya yi alƙawarin zai musu hukunci ba zai yi ba kuna ganin wanda suka musulunta suka tsaya suka yi aiki mai kyau zurɗar ne ni zai kyale su bai saka musu ba haka ba zai yi ba zai saka musu a matsayin shi na gwamnati sannan kuma gobe kiyama Allah ya saka musu da aljanna idan muka yi jambi tsakanin kirawoyin guda biyu falahu jazaa'an al-husna da falahu jazaa'ul husna ko jazaa'un al-husna an gani sai zamanto a nan duniya ya saka musu kuma muka dauki na tanwini kenan kuma muka dauki na wannan na izafa yana da sakamako na ayyukansa masu kyau an gano wannan ko to shine aka ce nan summa adba sababa bayan ya rabu da su ya riga ya kafa da'awa ya musuluntar da wanda suka musulunta sannan kuma ya azabtar da wanda suka kafirta sannan kuma sai ya kama hanya hatta idza balaga magri ashan sai da ya kai wajen kullowar rana wajada ha tadulu ala qawmi sai ya samu rana na kullowa a ga wasu mutane lam naj'al lahum min duni hasitra ba mu sanya wani kariya a gare su ba kuma bayan ka ba su da wani kariya daga zafin rana ranan kawai kullun yana dubara su ne an gane ko so da su mutanen ba su da kariya daga zafin rana to me kace tsammani ga mutumin ga mutanen da rana kusan yana dubara su ne yana kusa da su yaya za su kasance wajen jin zafi kaga lalle suna fuskantar zafi mai tsanani an gane wannan ko ba mu sanya musu wani kariya ba wato ma'ana babu a garin babu wani irin manya-manyan duwatsun nan in akwai manya-manyan duwatsu masu tsawo zai iya yiwuwa rana zai yiwuwa duwatsun su kare su daga rana ko kuma ya zamanto suna da gine-gine idan rana ya riga ya kullo mai zafi kaganin suna da ɗakuna ba sai kowa ya shige cikin ɗakin shi to waɗannan mutane ba su da me ba su da gidaje sannan waɗannan mutane bayan ba su da gidaje babu duwatsu a garin sannan za mu iya ɗaukar maki a wayannan ba su da ainihin bishiyoyi in akwai bishiyoyi ai za su iya samun wani waje wanda inuwa ne ba bishiya ba gidaje babu duwatsu to waɗannan mutane wani irin wahala ne ba za su fuskanta ba to Al-Hasan al-Basri in ba na manta ba yana cewa waɗannan mutane wato kafirai ne su kuma sun kasance idan zafin ranar ya zo mutanen dama akwai wani rafi a kusa da su kawai sun zafin ranar ya zo kawai suna fadawa cikin ruwa ne su je su nutse a cikin ruwa har sai wannan rana ya ɗan kauce daga inda suke sai su fito kenan mutanen dole ne sun kware wajen yin kenan sun kware wajen su sun kware wajen ninkaya sun kware wajen iyo su mutanen to wannan shine abin da sun su kaga da wannan ya kamata mu ɗan Najeriya mu gode wa Allah da Allah ya bamu yanayi mai kyau akwai lokacin zafin rana akwai lokacin sanyi akwai lokacin madaidaici akwai lokacin ruwa kuma kowanne daga ciki babu wanda ya wuce gona da iri zafin muna iya jure masa sanyin ma muna iya jure masa lokacin ruwa muna iya jure masa ba karamin ni'ima Allah ya yi wa mutanen Najeriya ba kaga irin wannan ni'ima da Allah ya yi wa 'yan Najeriya me ya kamata 'yan Najeriya su yi ga Allah ya kamata a samu mushrikai a Najeriya ya kamata a samu bokaye a Najeriya ya kamata a samu 'yan bid'a ya kamata a samu fasikai mazinata masu luwaɗi masu kaza ai tunda Allah ya mana irin wannan gata ga mu da albarkatun ƙasa kuma Allah ya azurta mu da hanyoyin albarkatu kala-kala wanda in za mu haƙo shi in Najeriya kuma in za mu haƙo shi ya zamanto kuma dukkanmu gaba ɗaya da mu da shugabanninmu muka zamanto mun tsaya mun bi Allah da manzansa to kusan kowa zai mallaki zai ji daɗin arzikin ƙasa ɗin an gane wannan ko amma matsalar da muke 'yan Najeriya gashi Allah ya mana ni'ima maimakon mu gode ma Allah kan ni'imar da Allah ya mana mun saba masa Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid an gane ku to shine wayannan mutane sai ce kazalik haka na kuma
ali ta wa qad aqna bima ladayhi khubara
nan sai ce kazalik ai haka nan kuma a qad ahadna bima ladayhi khubara haqiqa ahadna bima ladayhi khubara haqiqa mun kewaye da sanin duk abin da ke gaba gare shi wato ma'ana mun Allah ya ce mun kewaye da sanin duk abin da ke tare da wa zurkar nayi kenan Allah ya san ciki da wajensa in ka ji an ce wa na khabirun ne bi sha'an inna Allah khabirun bima ta'malun ma'anan khabir shine wanda ya san ciki da wajen al'amari babu abin da ya buye masa an gane wannan ko yayi daidai da ayan nan da Allah ke cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abin da ke boye masa a doren kasa ko a sama Allah ya san komai wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin babu wani abu da yake boyewa a sama ko yake boyewa da tafaci yana cikin littafi bayyananne shine kitabul lahi kauni kadari Allah ya san da shi an gane wannan hanya la ya'zubu an ilmihi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi samawati wal ardh gurgudan kwayar zarra baya kuya ga Allah a cikin sammai da kasai to shine Allah yake gaya mana kazali haka al'amarin yake wa qad ahadna bima ladayka kubra hakika mun kewaye dangane da abin da yake gaba gare shi mun kewaye duk abin da ke gaba gare shi da sani an gane kenan duk abin da zukanne ne yake aikatawa babu abin da ya buye ga Allah an gane duk tafiye-tafiyensa da kuma yanda yake azabtar da wasu wanda suka saba ma Allah kuma yake saka ma wasu wanda suka yi biyayya ga Allah an gane ko da yanda yake gudanar da mulkinsa Allah yake mun san ciki da waje ballan sana'a ce ba yana yin wani abu na zalunci Allah bai sani ba wa iyaz billah an gane wannan to wannan magana kazalik din nan malamai sun tattauna dangane da kazalik me ma'anar kazalik din nan to malamai suka ce abinda ake nufi da kazalik kamar yadda Ibn al-Jawzi ya tattauna wannan matsala Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa Zadul Muyassar yace qawluhu kazalik fihi arba'atu aqwal cewa da akai kazalik din nan a cikin shafin manzuru guda uku sai daga ciki kazalik ai kama balaga magriba sham balaga madhiyaha an gano wannan ku ai kamar yadda zurkan dai ya isa zuwa ga mafadar rana haka nan ya isa zuwa ga mabullar rana yanda ya isa da zuwa ga inda rana ke faduwa ya isa zuwa ga inda rana ke bullowa duk haka nan shine ma'ana an gano duk ya isa zuwa guda biyu sannan fasara na biyu ai kazalik ai ittaba'a sababan ya bi wani sababi har ya isa zuwa ga inda rana ke faduwa kamar ittaba'a sababan kamar yanda ya bi wani sababin ya isa zuwa ga inda rana ke kullowa kenan yana amfani da dabaru kala-kala yayi amfani da dabara kaza wajen isa inda rana ke kullowa ke faduwa yanzu kuma ya ƙara amfani da wani dabarar da ba an gane zuwa ga isa zuwa ga inda rana ke kullowa sannan ra'ayi na uku inji Ibn al-Jawzi yace kama waje da ulaika inda magribi shafin inda magribi shan kamar yanda ya samu wa'ancan a wajen mafadar rana wa hakama fihi kuma yayi musu hukunci an gane ko kamar yanda ya samu wa'ancan mutane a mafadar rana yayi musu hukunci kazalika waje da ha'ulai inda madlaiha haka nan ya samu wa'annan mutane a wajen inda rana ke bullowa wa hakama fi kuma ya musu hukunci kenan duk inda yaje sai yayi da'awa in mutane sun yarda da da'awan sun bi Allah ya saka musu in mutane sun kangare ya musu hukuncin da ya dace da su sannan na hudu yace annal ma'ana kazalik ma'anan kazalik amarahum kama qasasna alayhi ai kazalika amarahum kama qasasna alayhi ko kazalika amruhum kama qasasna alayhi haka al'amarin su yake kamar yadda muka baka labari kazalik ai haka al'amarin su yake yadda muka baka labari to sai tsaya sai aka samu kusto ya tsaya sun masa anafa sai fara sabon magana sai ce wa qad ahadna bima ladayhi kubra hakika mun kewaye shi da sani ciki da wajensa ga ta abin da ke gaba gare shi an gane wannan ko to wannan shine fassarar da malamai suka yi namu
umma taba'a sababa hatta idza balagha bayna as-suddain wajada min dunihima qawma wajada min دوننا قوما لا يكادون يفقهون قولا
to bayan ya gama da wa'annan mutane wanda garinsu gaba daya wato babu wani kariya tsakaninsu da zafin rana suna shan wahala sosai in sun ga bala'i yayi bala'i su fada rafi sai al'amari yayi sauki su fito kenan a nan wajen kawai ya je ya gamu da su ne ya wuce kun ga Allah ya takaita magana ne su ma ya musu mai ya musu da'awa shi sai ce kazalik din nan ai shi ma yanda yayi ma wa'ancan haka yayi ma wa'annan su ma ya musu da'awa wanda yayi imani yayi aiki mai kyau falahu jazaul husna an gane wanda kuma ya kafirce fa
sau'azibuhu azaban nukur abu sau'azibuhu azaban ne zan miji azaba azaba mai tsanani misali wa amma man zalama fa sawfa nu'azibu kuma yuraddu ila rabbihi fa yu'azibuhu azaban nukur to bayan ya gama da wa'annan kaga ko ina idan ya musu da'awa in ya riga ya gama da'awa mutanen sun musulunta sun fahimci musulunci zai nada musu wakili ya nada musu wakili in ya gama sai ya kara gaba ba wai kawai daga yayi magana ko ya musulunta da su ko zai wuce ba dole ne sai ya kafa su dole ne sai ya karanta da su addini dole ne sai ya nada musu shugabanci sannan zai kara gaba ina ba san gane wannan na'am thumma adba'a sababa sannan sai ya kara bin wata hanya daban kuma an gane ku yana amfani da dabaru daban-daban wajen cimma burinsa saboda Allah ya riga ya hore masa wannan dabaru hatta idza balaga baina sajdayn har sai da ya kai tsakanin ainihin duwatsu guda biyu akwai wasu manya-manyan duwatsu guda biyu masu tsananin tsawo wanda Allah ta'ala kada ya san inda waɗannan duwatsu suke wasu malamai sun ce waɗannan duwatsu suna can wajen ƙasar China wasu sun ce suna can wajen ƙasar Turkiya wasu sun ce kaza kowa dai na ta kawo irin nashi ra'ayin amma dai ƙarshe Allah kada ya san inda waɗannan duwatsu suke sai da ya kai tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu waje da min duni ima kauman sai ya samu wasu mutane koma bayansu a gane mutane suna rayuwa tsakanin waɗannan duwatsu ga dutse ga babban dutse nan ga babban dutse can to akwai wasu mutane masu rayuwa a tsakiyar wannan dutsen an gane wannan ko la yakaduna yafqahuna qawlan ba sa kusan su fahimci magana kamar ya ba sa kusan fahimtar magana ba sa jin wani yare din ba nasu ba an gane duk wani yare da za ka yi musu in ba wai irin yaren da suke da shi ba kusan ba sa shi dan Allah ya sanya kowa da irin yaren shi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'aruf Allah ya sanya ku kasa kasa Allah ya sanya ku kabilu kabilu don ku san juna inna akramakum indallahi atqakum kuma daga cikin ayoyin Allah akwai mai waqtilafu alsinatikum wa alwanikum akwai sabanin halsunan ku da kuma launin ku saboda haka su waɗannan mutane suna da wani yare irin nasu ne su kadai ba sa jin maganganu da yaren zurkar dai to yanzu ya za a yi an gane yaya za a yi a tattauna da waɗannan mutane in za a yi muku da'awa domin in za ka yi da'awa ga mutane yana da kyau a ce kana jin yaren su da kyau idan kana jin yaren sama-sama kusan da'awa bai tasiri an gane wato amma in kana wato idan larabci ne ka san larabci da kyau har ma kila ka fi sanin larabci to za su saurare ka cikin kwanciyar hankali amma in ya zama to larabci akwai dan rauni an gane ko kana so kai wa Hausawa wa'azi sai zama to yanayin wa'azin akwai rauni to za ka ga ba sa jin daɗin sauraron ka sosai an gane kowane yare in ba ka da fahimtar shi da kyau akwai matsala za ka samu rauni sannan mutanen za su ga da kai da su kuna da bambanci kuma da zarar sun bambanta ka da su to da wuya su fahimce ka za su ce mutumin da baya fahimtar yarenmu kenan ba baya fahimtar ma al'adunmu shi kenan al'amuran sun lalace an gane wannan ko to saboda haka ba sa fahimtar magana na'am
qalu ya dhal qatnayn inna yajuj wa majuj مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قالوا هل تشيب سيب سألنا سيب تشيب فأمني تنبيع يا أخي كيما قلنا بزرق الليل فألا تعالى دم يشمنا inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa lalle mun gore masa mulkin kasa sannan mun bashi ainihin hanyar fahimtar hanyar iya biyan bukata ga duk abin da yake so kenan kaga anan wajen Allah ya dunkula ma ne hatta yare baya masa wahala zai iya yiwa ya zauna a garin kawai sati ɗaya ya fahimci yaren lokaci kaɗan an gani yanzu muna da wani ɗalibi a nan da ya tafi can wani kasashe ya kuna kasa ma a norway wallahi yanzu ina ganin bai wuce wasu watanni ba sai gashi ya fara huduba da wannan yaran. An gani za ka yana musu huduba a masallacin garin, yana musu huduba da wannan yaran. An gani kaga wannan baiwa ne, akwai mutanen da Allah ya hore musu cin yare cikin sauki. An gani akwai wanda na sani ya zo daga Lagos bai rufe, wallahi ya zo bai jin ko ainihin wani furfushin yare ya alfa bana ta Hausa. Amma wallahi yanzu yana magana Hausa za ka yi mamaki. To kuma akwai wanda ya daɗe bai rufe ne, shi ma wani kuma Ibrahim ya daɗe a garin Kaduna ya ce wallahi ya fi shekara goma sha, ya fi wani ma ya fi shekara goma sha biyar. Ya ce wallahi shi bai jin komai a Hausa, sai dai kawai ina kwana sannunku. Kaga shi jin yare wani baiwa ne wanda Allah yake ba wanda ya zo daga cikin bayansa. To Allah ta'ala ya hore wa zirkan laini kowace abubuwa, Allah ya bashi min kulli shay'in sababa. Daga ciki Allah ya hore mai sauƙin jin yaren mutane da saurin fahimtar inda mutane suka nufa. Ƙaruka ce ya zirkan laini inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ard, lallai ya juja da majuja suna fa barna a doron ƙasa. Ya juju wa majuju suna barna a doron ƙasa, ya kai zarkar laini. Fa hal naj'alu laka kharajan, shin dan Allah ko za mu baka haraji ne? An gane dukan mu gabaɗaya a mimakan mu tara mu ci taron kanmu, sai mu tara maka kuɗi. Ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda, akan ka sanya wani toshiya tsakanin mu da su. An gane dan Allah in zaka taimake mu, mun riga mun fahimce ka, kai sarki ne mai tsoron Allah, kai sarki ne mai adalci, kuma Allah ya baka basira. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, Allah ya baka basira dan Allah, da basiran da Allah ya baka ka taimaka mana yanda zamu samu kariya daga sharrin wa sharrin ya zo ma duk dan Allah. Zamu baka kuɗi a gina mana wani katin katanga wanda zai kange mu daga ya zo ma duk dan suna yawan cutar da mu gaskiya, ya zamu yi. Na'am.
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما.
ما شاء الله أنت شيء لوك شيء يعني ما شاء الله زامو تايا نم إن الله يكرم زامو تشيلو بدك إنت مكتب تايا. بارك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.